أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. سورة التكاثر إتما أقي درسا دا الله مدفتيكي كرنتا دمو أشكنتا كافم مبين ودنن درسا ما لنزي كرنتا من ودنن سورا قبادينتا منافاتا الله مدفتيكي بامو لادن كرتنتا Allah ya nufe mu da aiki da abin da take karantar da mu, kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana shiriya.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhaqumut takatur hatta zurtumul maqabid kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
Allah madaukakin sarki yace alhaqum takafur hatta zurtumul maqabir. Gata na tara abin duniya ya shagalantar da ku, ya ku ƴan adam. At-takafur gata na tara abin duniya. In ka duba littafin Bukhari kitabu tafsir, Abdullah ibn Abbas yace at-takafur min al-amwali wal awlad. Gasa na tara dukiya da ƴaƴa sun shagalar da dan adam. Wato wannan ayan, aya ta farko ta suratu takafir, Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar mana wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na dan adam wadda take zama halaka ga mutum. Wannan ɗabi'ar ita ce gasa. Gasa na mene? Gasa na tara dukiya da kuma ƴaƴa. Allah ya ce hatta zurtumul maqabir, har dai kuka ziyarci kaburbura. To sayyiduna Ali na cewa kunna nashku fi azabil qabri hatta nazalat. Da dai muna shakkan azaban kabari sai da ita wannan sura ta sauko. Wato ita wannan sura, suratu takathur, ita ce kadai sura cikin Qur'ani da take magana game da azaban kabari. Kenan babban darasi da muke samu cikin wannan sura shine Allah madaukaki yana tabbatar mana cewa lallai akwai azaba ta kabari. Alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir. Gasa na tara dukiya ya shagaltar da ku har kuka ziyarci kaburbura. Kenan kun gama rayuwarku a cikin gasa na tara dukiya hadde kuka samu kawunanku a cikin kaburbura. To wannan wata tsawatarwa ce Allah madaukaki yake mana mu kiyaye gasa, duk da shike dabi'a ce ta dan adam. Shi dan adam komai yana tsufa jikinsa in banda kwadayi da kuma buri, bisa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Komai na tsufa jikin dan adam in banda kwadayi da buri, cikin dabi'u na dan adam. Komai tsufar mutum ba ka raba shi da kwadayi ba kuma ka raba shi da buri, kamar hadisin Abdullah ibn Zubair wanda ke cikin littafin Bukhari, Sahihul Bukhari, hadisi na 6438. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annabna adama utiya wadi'an mil'an min zahabin ahabba ilayhi saniyan. Da za a bawa dan adam kwari cike da zinari, kwari babban kwari a bawa dan adam cike da zinari, sai yayi burin a bashi wani kwarin kuma ya zama yana da wato kwari biyu. Walau utiya saniyan ahabba ilayhi salisan, da za a bashi kwari biyu cike da zinare sai yayi burin ina ma yana da uku. Wannan dabi'a ce ta dan adam. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace law annabna adam, kowa yana da buri yana da kwadayi. Shine Annabi yace wala yasuddu jawfa ibni adam illa turab, babu abin da yake cika cikin dan adam sai kasa, wato kasar kabari. Wa yatubu Allahu ala man tab. Ashe buri da kwadayi dabi'u ne na dan adam, kuma dabi'u ne waɗanda suke da hadari kwarai, domin suna sa mutum ya gama rayuwarsa a cikin ayyuka waɗanda ba su kamata ba. Idan kana da miliyan ɗaya, buri da kwadayi kan sa ka yi fatan ina ma kana da miliyan biyu. Saboda haka baka tunanin cire dubu ɗari a ciki ka taimakawa addini ko wani makwabci ko talaka ko ɗan uwanka, domin in ka cire kana ganin ka ragu, kullum hangen gaba kake. Kamar misali a suratul hadid, Allah ya fito da wannan magana a fili yana fassara mana alhaqumut takathur, gasa ta tara dukiya ta shagaltar da ku. Ayar da Allah ke cewa ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahaw.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
اعلموا كساني أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. فسني اترى ايوى الدنيا كوي فاقوم يبچه فاچه واسا لائبون متعبون مروا ثاني قلو كاجكا يكاجكا داو كاقوانتا شكينا ولهون لكم شغلا عن الاخرة. رايوات الدنيا شغلا چه بمعنى tana shagaltar da mutum ga lahira. Wazinatun, sannan kuma ado, su samu mota mai kyau, sutura mai kyau, gidanka mai kyau aikin kenan. Akwai mutumin da zaka ga rayuwarsa gaba daya ya gama ta yana hidimar gida, yau ya san an rusa gidansa saboda wancan tsarin bai masa ba, an yi mar wani tsarin gini na daban, ba iya sa a canza, wannan ma yayinsa ya wuce da haka har ya mutu, ko kuma ta wajen sutura wace wato shadda kasa, wani irin sutura kasa mai tsada gata, in wannan ya dinka kaya mai tsada kai ma kana son ka dinka wanda ya kai nashi kuma ya fi, haka ma abin hawa. Allah ya ce to rayuwa ta duniya kenan, wata fakhurun bainakum da kuma alfahari tsakanin juna, wata kasurun fil amwali da kuma gasa ta tarewan dukiya wal auladi da yaya, shine kadai siffa ta duniya ba ta wuce yadda Allah madaukake ya faɗa cikin wannan aya ta suratul hadid. Wasa ne, shagali ne, kawa, alfahari tsakanin juna da kuma gasa na tara dukiya. Sai Allah ya ce kama faligaisin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran, ya misilta shi da gona, kamar gona ne lokacin da aka yi shuka amfani ya fito, in ka kalli gona sai kai sha'awa, amma daga baya kuma ya heji gonan nan, daga baya tana lalacewa ta bushe, fatarahu musfarran thumma yakunu hutama, har ma a waye gari gona ta zama karmami ba komai cikin wata uku. Sai Allah ya ce wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan, to a lahira makoma iri biyu ce, ko dai azaba mai tsanani ko kuma gafara ta Allah da samun yardansa, Allah ta samu gafaranka. Sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, rayuwa ta duniya ba komai bace face jin dadi na rudu, na rudu duk abin da ka samu rudu ne na shedan, domin akwai lokacin da zaka bar shi ko ya barka. Kaga Allah ya tara wa mutum dukiya bai san yawan shi ba. Akwai wani rabon gado da aka saba gayyata na nayi, bani mantawa, ya kai shekara 5 yanzu, wallahi mun dauki shekaru 4 da rabi muna raba gadon mutum daya, shekara 4 da rabi muna raba gadon mutum daya, wannan abu ya ban tsoro. File mun tara file ya fi 20, file gashi nan da shaidu ne, wane ne takaddu dukiyar mutum daya, shi ko lokacin da ya mutu din nan, abinda duk aka yi masa gata da shi bai wuce likafanin da aka sashi a ciki aka binne ba, kuma wallahi wani abin takaici, babban abin takaici. Lokacin da ya mutu yana da mata hudu, mun yi kokari mu sani shin akwai tsaban kuɗi da ya bari a gidan ba a samu ba, sun wawashe duk wani abin da aka samu, to ba dai kuɗi ba ne tsaba a gidan. Matanka yaushe wannan matsiyaci zai mutu ne samun abin nan, ƴaƴanka ma burin kenan, la hawla wala quwwata illa billah. Sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, rayuwa ta duniya ba komai bace face jin dadi na rudu. To Allah ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum,
sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-samaa'i wal ardi wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azim.
Allah yace to ku da Allah ke ba ku dukiya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ku rika rige wajen neman gafaran ubangijinku. Wato a Qur'ani idan Allah ya ce ku yi tsere-tsere, to zaka ga neman aljanna ne. Ita duniya Allah babu a cikin Qur'ani inda ya ce ku yi rige-rige wajen neman ta, sai dai ya ce ku taka a hankali duniya, ku fita a hankali, amma in lahira ne a ce ku yi rige-rige. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ku yi tsere-tsere wajen neman gafaran ubangijinku. Wa jannatin arduha ka ardi as-samaa'i wal ardi kum kuyi tsere-tsere neman gidan aljanna wanda fadinta yana kamar fadin sama da ƙasa. Uiddat lilladina amanu billahi wa rusulihi, Allah ya tanadinta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa. Zalika fadlullahi yutihi man yasha, in kaga mutum yana taimakon addini da dukiyansa, wallahi ka taya shi murna, yayi babban rabo. Falala ce ta Allah, domin dukiya da halaka ba su rabuwa sai ga wanda Allah madaukaki ya masa rahama kawai. Mutumin da Allah ya bashi dukiya, to ya shiga wata babban jarabawa. In kaga mutum da dukiya, kofin gidansa kullum talakawa na zuwa, to ka tabbata wannan mutum mutumin kirki ne. Da safe baka raba wurin da talaka, da rana, da yamma. Wannan yazo Alhaji a taimaka min, ga wata malam ban da kaza, ya bashi. In dai kaga mai kuɗi da mutane da talakawa, yana hulɗa da talakawa, to ka taya shi murna, wannan yayi babban rabo. Shi sa Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha, wallahu zul fadlil azim, Allah shi samu dace. To Allah ya ce alhaqumu takathur, abinda ke hallaka dan adam duniyar nan shine gasa. Kana kokarin kai gida irin na wani, saboda haka duk kudin da ka samu kana kashewa anan, ko ka sai abin hawa irin na wani, ko ka sai sutura irin ta wani, da haka har mutuwa ta zo. Shikenan mutum bai aikata aikin alheri da dukiyansa ba, gashi kuma ya samu kansa cikin kabari. Suran tana da ban tsoro kwarai. Alhaqumu takathur hatta zurtumul maqabir. A suratul mu'minin Allah yace hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun.
Hatta idza jaa ahaduhumul maut, mutum ya zauna yana ta gasa ta wajen tara dukiya har dai kuma mutuwa ta zo ma dayan irin waɗannan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala, lokacin nan sai ya ce rabbi irji'un, ya Allah ka maida ni duniya. Ka gama rayuwarka kana gasa, mutuwa ta zo. To idan mutuwa ta zo, babban abin da mutum zai yi bukata shine a maida shi duniya. La'alli a'malu salihan fima taraktu, da fatan ko na yi aikin kwarai abinda nayi sakaci game da shi in gyara. Allah ya ce kalla, sayyuwa, innaha kalimatun huwa qa'iluha, kaga wata kalma wadda shi yake faɗa. Shekara nawa aka baka a duniya? Shekara nawa aka baka a duniya? Baka yi amfani da waɗannan shekaru ba, yanzu mutuwa da ta zo kake so a maida kai duniya kai gyara? Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun, a bayansu akwai shamaki, a gabansu akwai shamaki, ila yawmi yub'athun, har zuwa ranar da ake tada su ba su komowa duniya. Barzakhun, shamaki kenan. Duk mutumin da ya mutu ya tafi barzakhun, ko cewa ne ya shiga barzakhu, ya mutu, wato bi ma'ana ya tafi wata rayuwa wadda take tsakanin ta duniya da kuma ta lahira, rayuwar kabari kenan. Shi sa Allah ya ce hatta zurtumul maqabir. Hadisi ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal qabra awwalu manazilil akhirah, kabari shine masaukin farko na lahira. Masaukin farko na lahira shine kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya samu kyakkyawan zama a cikin kabarinsa, to abinda zai biyo baya ranar tashin kiyama zai yi kyau. In mutum ya samu mummunan zama, abinda zai biyo bayansa zai fi haka muni. Saboda haka sayyidina Usman, in kana son kaga kukan shi, to ka bari sai ya je makabarta. In ya tsaya kan kabari ya yi ta kuka. Rayuwar kabari wajibi ne musulmi ya yarda da ita, wajibi ne musulmi ya yarda. Babu shakka akwai tambayoyi da za a yi cikin kabari, kuma akwai azaba cikin kabari, akwai ni'ima cikin kabari. Saboda waɗannan ayoyin Qur'ani suka tabbatar mana, da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisai wanda sahabban Annabi mutum uku suka ruwaito.
براء بن عازب ده انس بن مالك ده ابو هريره duk sun ruwaito hadisi game da tambayoyin cikin kabari da kuma irin azaba da take cikin kabari. Saboda haka hadisan rayuwar kabari mutawatiri ne, har in mutum ya musanta tambayar da za a yi cikin kabari wannan mutum yana zama kafiri. Duba al-irshad ila sahih al-i'tiqad shafi na 269 da kuma littafin Al-Qahtani da yayi musamman akan tambayoyi cikin kabari, Al-Aqidatu Sahiha fi As'ilati Al-Qabr Sariha, kamar Musnad na Imam Ahmad da Musnad na Ibn Abi Shayba da ma Sunan na Abi Dawud da kuma littafin Imam Al-Baihaqi da yayi Kitabu Azabil Qabri musamman ko Majmu'u Fatawa na Sheikh Al-Islam. Duk in ka duba littafan nan zaka ga bayanai da malaman sunna suka yi cewa babu shakka akwai rayuwa cikin kabari. To akwai muhimman abubuwa da ya kamata mu sani. Da farko, tambayar da za a yi cikin kabari din nan tana shafan kafiri da munafiki da musulmin kwarai, ba wanda ba za a tambaye shi ba, hatta yaro da mata da maza kowa za a tambaye shi. Tambaya cikin kabari bata keɓe musulmi kadai ba, aqida ta ahlus sunna ta hada da kafirai, ta hada da munafikai, ta hada da musulmi. Duk mutumin da ya mutu sai an masa tambaya cikin kabari. Kaman suratul an'am akwai aya da take kawo mana haka. Allah ya ce walau tara idh zalimuna fi gamaratil mauti,
walau tara idh zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
الله yace walau tara idh zalimuna fi gamaratil maut, da kana gani lokacin da kafirai suke cikin imowar mutuwa, magagin mutuwa, wal mala'ikatu basitu aydihim, wato da kana ganin lokacin da kafirai suke cikin timuwa na mutuwa, da kaga abin tsoro, da kaga abin tausayi, abin takeici. Wal mala'ikatu basitu aydihim, mala'iku sun shimfido hannayensu suna ce musu akhriju anfusakum, ku fito da rayukanku da kanku. Al yawma tujzauna azabal huni, yau za a yi muku sakamako da azaba ta wulakanci. Allah ka tsare mu. Al yawma, yau za a muku sakamako da azaba ta wulakanci, yau za a muku, haka mala'iku suke gaya ma kafirai. Kenan a ranar da kafiri ya mutu ranar ake fara masa azaba. Al yawma tujzauna azabal huni, yau za a muku azaba ta wulakanci. Al bishirin da mala'ika yake ma kafiri kenan kafin ya karbi ransa. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghayral haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbiru, saboda ƙarya da kuke ma Allah, sannan kuma da girman kai da kuka yi, an ce ku yi kaza kuki. Don haka tambaya cikin kabari tana hada musulmi da ma wanda ba musulmi ba. Babu wanda zai mutu face an masa tambaya cikin kabari illa mutum guda wanda mun yi bayani a baya, shine mutumin da ya mutu wa shahada. Wannan mutumin ba a masa tambaya cikin kabari. Abu na biyu da ya kamata mu sani shine, ko an binne mutum ko ba a binne shi ba, wannan tambayar sai ta same shi, kuma irin wannan rayuwa ta kabari dole sai ya same ta. Da Allah ya ce alhakumu takathur hatta zurtumul maqabir, sai kuka ce to akwai wanda ba zai je kabarin ba, saboda akwai wanda wuta take kone shi, akwai wanda yake mutuwa a kogi, akwai wanda ma zai mutu din ba a binne ba. To shi kuma fa, na'am, ai abu uku ne ke zama kabari ga dan adam: iska tana zama kabari, ruwa na zama kabari, kasa na zama kabari. Bai yiwuwa dan adam ya saba dayan uku din nan, ko dai ka mutu a ruwa ko ka mutu akan kasa ba a binne ka ba, iskar da take saman ka ita ce kabarin ka, ko kuma ka mutu a binne ka. Akwai wani hadisi wanda da dama mun san shi. Wani mutum cikin magabata an ce babu sabon Allah da bai yi ba a duniya, yayi zina, yayi sata, yayi kisan kai, duk wani nau'i na sabon Allah wannan mutum yayi ma Allah, ana nan rashin lafiya sai ya same shi. Sai ya tara ƴaƴansa ya ce musu, idan na mutu ku nemo kirare ku kona gawata, ku ɗebi tokan nan ku je ku zuba a kogi. A wata riwaya ya ce ku ɗebi tokan ku buɗa cikin iska ya tafi da ita. Ya ce domin abin da ya sa na ce ku yi min haka, na san gamuwata da Allah ba za ta yi kyau ba. In ji wannan mutumin ce domin babu abin da Allah ya hana wanda ban saba mishi ba, duk abin da Allah ya ce kar a yi na yi, to na san kuwa in akwai wanda zai rigima da Ubangiji to bai wuce ni ba. To abin da za ku yi min shi ne, bayan na mutu ku ƙona gawata, to kar ma ku zuba a kogi ko ku sa iska ta inda duk iska ke kadawa ku je ku buɗe wannan tokar. Da yaran ku haka suka yi, saboda suna gani ubansu ya bar musu wasiya na gari. Bayan ya mutu sai suka ɗauki gawan suka ƙona, suka ɗauki tokan suka zuba a kogi ko kuma suka buɗar wato iska ya tafi da ita. Cikin wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fajama'a ma fihi amara Allahu al-bahara, sai Allah ya umarci teku ya ce, ya ke teku ki taro min duka sashin wannan mutumin. Fajumi'a ma fihi, wato tokan wannan mutumin da ke cikin teku baki ɗaya, sai tekun ya tattaro wuri guda ya kawo gaban Allah. Wa amara al-barra fajama'a ma fihi, Allah ya umarci kan tudu ya ce ƙasa ta taro masa duk abin da ya rage na jikin wannan mutumin. Iska ta kawo nata, ƙasa ta kawo nata, sun makala. Sai Allah ya ce ma wato ragowar abin da tokan wannan mutumin ya ce masa kumta shi. Manzon Allah ya ce, fa idza huwa qa'imun bayna yaday Allah, sai ga mutumin nan ya miƙe gaban Allah. Sai Allah ya ce masa, ma hamalaka ala ma fa'alta, me ya dauke ka har kai wannan dan karen hukunci, me yasa kai irin wannan hukunci, kace bayan ka mutu a kona ka a zuba a teku tokar. Yace, to kashiyatuka ya rabbi, saboda tsaban tsoronka, wa anta a'lamu, kuma ka fi ni sani, in ƙarya nake ka sani, domin na san ba dan adam da ya kai ni sabo gare ka. Ka hana zina, nayi, ka hana sata, nayi, ka hana kisan kai, nayi, duk abin da ka hana na aikata, sai ina ganin cewa haɗuwa ta da kai ba za ta yi kyau ba. To saboda tsananin tsoronka sai na ga cewa idan na yi haka ma zan tsira, na manta cewa duk inda na tafi mulkin ka ne, in an ƙona ni tokar ta tafi ruwan mulkin ka ne, in an ƙona ni aka sa tokan nan iska ta buɗar, iskar ma mulkin ka ne, na manta. Kashiyataka ya rabbi wa anta a'lamu, sai ya ce izhab faqad ghafartu laka, je kana gafarta maka. Saboda haka malamai suke cewa babu inda mutum zai tafi ya kubuce ma tambayan kabari, ko abin ne gawan, ko kar abin ne, ko a ruwa take, ko a iska, duk yadda mutum ya sai an masa tambayan kabari. Alhaqumu takathur, wato shagala ta tara dukiya, abin nan gasa na tara dukiya ya shagaltar da ku, hata zurtumul maqabir, sai da kuka ziyarci makabartu. Zurtumul maqabir, babu istisna'i, ba a keɓe wasu ba, sai da kuka ziyarci makabarta, bi ma'ana har kuka samu kanku a cikin kaburbura. Antum banu adam, baki ɗayanku kenan, babu wanda aka keɓe. Da wanda ya mutu aka binne, da wanda ma ba a binne shi ba, duka sai ya samu kansa cikin kabari. Wannan ka'ida ce, wajibi ne duk musulmi ya yarda lallai akwai tambaya cikin kabari. Na uku, wajibi ne mu yarda ana dawo da ranmu, saboda hadisi ya tabbatar da shi, muttafaqun alayhi, hadisin Barra ibn Azib, yana cikin littafin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum ya mutu ana dawo masa da rai a cikin kabari, saboda haka tilas musulmi yarda ya ce to kabarin nan gashi a rufe babu inda iska za ta shiga kaza sannan kuma ba ka da damar tambaya hikima ce ta Allah Allah yana da iko ya baka rai a cikin kabarin kuma duk da shike iska ba ta shiga kabarin misali wata nawa jinjiri ya cikin uwarsa yayi wata tara ko da kwanaki kafin a haife shi shin wace iska yake sheka kuma har ma takan ji motsin sa jinjirin yana motsi yana da rai gashi ne babu inda iska take shiga cikin wannan mahaifan amma duk da haka jinjirin nan yana da rai saboda haka yadda Allah ya tabbatar mana akwai tambayan kabari to babu shakka za a yi wa mutum tambaya cikin kabari kuma za a dawo ma mutum da ransa cikin kabari kar ka zauna tambayan ya za a yi haka ya faru to idan mutum ya kawo wannan akwai alama raunin imani tare da shi ka manta misalai da yawa na yadda aka samu abu mai rai yana motsi kuma shi gashi ba a waje yake ba ka duba kifi cikin ruwa yanda yake rayuwa akwai halittu karkashin ruwa waɗanda ba su hitowa waje ya ake su rayu kuma ba su numfashi to da aka ce za a dawo da ranka cikin kabari babu ko shakka akai Allah zai aikata haka saboda akwai hadisi muttafaqun alaihi wanda ya saba wannan hadisi hakika yayi babban laifi Allah shi kare mu abu na hudu shine hadisai cikin Bukhari da Muslim ingantattu sun tabbatar mana cewa akwai mala'iku biyu da za su taho ma dan adam muttafaqun alaihi hadisin yana cikin Bukhari yana cikin Muslim itiyanul malakan mala'iku guda biyu za su taho ma dan adam za su masa tambayoyi nabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana waɗannan mala'iku din a cikin littafin Ibn Abi Hatim da kuma littafin Imam Tirmidhi hadisi sahihi manzon Allah ya ce mala'ikun aswadani azraqani baqaqe ne ko masu jajayen idanu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikun baqaqe ne suna da jajayen idanu waɗannan sifofi sun zo cikin hadisi ingantacce yuqalu li ahadihima almunkar walil akhari annakir manzon Allah yace sunan daya munkar sunan dayan kuma nakir da kuke ji ake cewa akwai mala'iku biyu da suke tambaya cikin kabari munkarun da nakirun wannan babu kariya akai babu ma shakka akai waɗannan sunaye yadda kuka ji munkar da nakir haka suka fito daga bakin manzon Allah saboda haka duk mutumin da ya karyata hadisi ingantacce ya shiga hadari abu na shida ana wa mutum tambaya ne lokacin da aka aje shi cikin kabari kar ka ce ai bayan mutuwar mutum mai yiwuwa daga lokacin zuwa tashin kiyama ne za a yi tambayan da zaran an gama binne mutum da zaran an fara masa tambayoyi hadisi muttafaqun alaihi shi ma yana cikin Bukhari da Muslim wajibi ne mu yarda Anas bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi idan aka aje mamaci cikin kabarinsa da zaran an aje shi cikin kabarinsa wata walla anhu ashabuhu yan uwansa sun juye baya sun tafi manzon Allah yace innahu la yasma'u khafqan alihim manzon Allah yace mutumin yana jin karan takalmin su shin mutum zai ji karan takalmi ba shi da rai yana jin karan takalman su amma gabanin tafiyan su ba a jin karan ba shi da rai Allah bai dawo masa da rai sai lokacin da suka juya za su tafi lokacin Allah zai dawo masa da rai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har ma zai ji karan tafiyan wato tafiyan waɗannan mutanen atahu malakani manzon Allah yace lokacin sai mala'iku biyu su zo masa fayuka idana ku sai su zaunar da shi su sa ya zauna yace kabarin nan yadda take a matse ya za a yi har mutum ya zauna to gashi kuma Annabi yace fayuka idana ku za su zaunar da shi sadiqul masduq shi ko Annabi mai fadan gaskiya ne kuma wajibi ne a gaskanta shi gashi kuma hadisin ya fito littafin Bukhari da Muslim takurun ku da su zaunar da shi kuma dole hakan sai ya faru la hawla wala quwwata illa billah saboda haka ana wa mutum tambaya ne lokacin da mutane suka gama binne wannan gawa suka juya, sai Allah ya dawo ma wannan mutumi da rai, mala'iku biyu su zo masa su zaunar da shi. Abu na bakwai, za su masa tambayoyi. Tambayoyin suna da yawa, waɗannan tambayoyi su ma sun zo cikin hadisai sahihai wanda cikin littafin akwai Bukhari da Muslim har yanzu. Amma akwai tambayoyi hudu ra'isiya muhimmai, muhimman tambayoyi guda hudu ne. Na farko, waye Ubangijinka? Na biyu, menene addininka? Na uku, waye annabinka? Sannan na hudu, menene littafinka? Zamanin da ka malaman turmi sun yi ciwa-ciwa a bi gari-gari, gida-gida, ana koyar da mutane wai ku koyi la ina ma'anar la, la khaliqu ba mahalicci sai Allah, wala raziqu, ko wanda garin nan, wala raziqu ba mai azurtawa sai Allah, wala ma'budu ko babu abin bauta bil haqqi da gaskiya illa huwa facin shi rabbul ibadi, ubangijin mu bayi masu kamannin bambam. Wai in ka koyi wannan shikenan, idan ka koyi wannan wai ka tsira, wallahi ƙarya ne. La ina ma'anar la, sai ka ga mutum bai iya Fatiha ba, bai san farillan sallah ba, bai san farillan azumi ba, bai san addini ba, amma ya iya la ina ma'anar la, la khaliqu, saboda da ya mutu idan ya iya shi kenan ya tsira. Wai suna zuwa ce la ila, wai da zaka tashi nan da zaka yi la ilaha illa, ce la, to ina ma'anar la. Wannan ƙarya ne wallahi. Wannan yana nuna mana wajibi ne mu yi karatu. Kun gani, ashe fa za a tambaye mu a kabari, interview na farko da za a yi wa ɗan adam kenan kafin aje na kiyama. Kana mutuwa za a maka tambaya kan abu hudu, domin in kai musulmin kirki ne za ka san amsansu: man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, wa ma kitabuka. Waye Ubangijinka, meye addininka, waye annabinka, menene littafinka? Subhanallah, shi ne Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit,
yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, ويبل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
سورة إبراهيم الله يقول يثبت الله الذين آمنوا, الله ينا تبتر دا ودن دا سكا إيماني إن دو يمتين دا إيماني كيركي الله زي تبتر دا شي بالقول الثابت كلمة تغفكيا تبتشيا في الحياة الدنيا والآخرة نن دنيا دا لاهرة واتو متمين قرأي دا دنيا أكي غانيشي. Daga nan duniya mutumin kwarai an san shi, haka nan kuma a lahira zai tashi a mutumin kwarai. Idan ka san addini duniya, ba za ka tashi a lahira jahili ba, ko? In ka tashi, in ka mutu jahili za ka tashi jahili, in ka mutu malami za ka tashi malami, in ka mutu da imani za ka tashi da imani. Saboda haka mutumin kwarai Allah yana tabbatar da shi, yana tabbatar masa da kalma ta gaskiya. Ma'ana, duk mutumin kwarai ya san Ubangijinsa, ya san addininsa, ya san annabinsa, kuma ya san littafin shi. Saboda haka, yadda ka sani nan duniya, haka zaka tashi a kiyama. Allah ka sa mu tare da ilimin mu. Wallahi babu dan gata irin wanda ya mutu da ilimi. Wannan shine dan gata. Jama'a mu farka. Allah shi samu gani. Abu na takwas, mu'amalar da za ta auku tsakanin mala'ikun nan da mutum, nan ma duka hadisi ingantacciya mana bayani. Annabi sai da ya bayyana mana komi. Ka duba sharhu sudur, sharhu sudur na Imam Suyuti, shafi na 74. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku biyu din nan, fa yaqulani lahu, za su ce masa: man rabbuka, ma dinuka, ما هذا الرجل الذي بئس فيكم, سنن ما علمك, واي أبنجي جنك, menene addininka, shin wannan mutumin da aka turo muku waye shi, sannan me iliminka? Waɗannan su ne muhimman tambayoyi guda hudu da za a yi wa mutum cikin kabari. To mumini zai ba da amsa, man rabbuka, waye ubangijinka? Ya ce Allah. Me addininka? Musulunci. Wannan mutumin da aka turo muku fa waye ne? Ya ce Annabi Muhammad. Me matsayinsa gurinka? Manzon Allah ne. Menene iliminka? Sai ya ce qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Na karanta littafin Allah, na yi imani da Qur'ani, kuma na gaskanta duk abin da ke cikin Qur'ani. To a nan gurin mu ɗan yi zango. Qara'tu kitaballahi, na karanta littafin Allah. Yanzu dukkanmu mun iya. Ya kake gani wanda bai karanta ba? Tambaya ta hudun nan, ma ilmuka, me iliminka? Domin ilimin da ake tambaya ba geography ba ce, ba physics ba ce, ba chemistry ba ne, ko? Ba a tambayanka ilimi na kanikanci, ko ilimi mai kira, ko ilimi na sassaka da sauransu. Ana tambayanka wani ilimi ne? Ilimin addini, ilimin Qur'ani. Menene iliminka? Kana da ilimi? To malamin unguwanmu dai da ya fara karar da babbaku abin da ya kuma sana'a ta hana ni, ko bai yi babbaku ba bare je kofaru? Mumini zai ce qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Allah ka sa dun mu amsa. Na karanta littafin Allah, na yi imani da shi, na gaskanta shi. Wallahi duk halin da muke cikin mu ringa karanta littafin Allah, mu riƙa koyon littafan musulunci, su ne guzurin mutum a kiyama. Fa yunadi munadin min as-sama'i, manzon Allah ya ce sai wani mai kira ya kira daga sama, Allah da kansa zai yi kira. Sai ya ce waɗannan mala'iku biyu, an sadaqa abdi, bawana ya faɗi gaskiya, ya ba ku amsa da kuka tambaye shi waye ubangijinsa, ya ba ku amsa da kuka tambaye shi me addininsa, ya ba ku amsa da kuka tambaye shi matsayin Annabi Muhammad, ya ba ku amsa da kuka tambaye shi game da littafin Qur'ani. Fa afrishu lahu min aljannati, don haka ku je aljanna ku kawo mashi shimfiɗa. Wa albisuhu min aljanna, ku je aljanna ku kawo mar kayan sawa. Waftahu lahu baban ila aljanna, ku bude masa kofa guda daga kabarinsa zuwa aljanna. Fa yatihi min rawhiha wa tibiha, daga can aljannan zai rika jin kamshinta, yana ganin ni'imarta. Wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basar, manzon Allah yace za a bude kabarin tsawon ganinsa. Wata riwaya kuma yace 70 zira'a, tsawon zira'i 70 duke ne su tafi an gama. To kaga wanda duk ya samu kansa cikin wannan hali yayi babban rabo. Wa yatihi rajulun hasamul wajhi, shikenan bayan sun tafi sai ga wani mutum ya zo masa yana da kyakkyawan fuska, hasanu thiyab, yana da kyakkyawan sutura, tayyibur ra'iha, yana kamshi. Wa amma mutum in ya taho fa yaqulu abshir bil ladhi yasurruka, ta albishirinka da abin da zai dada ranka. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, wannan ita ce ranar da ake ta maka alkawari. Kana ta kokarin sallah, kana ta kokarin azumi saboda ka samu tsira a wannan rana, to ga ranar ta zo, kuma Allah ya sa ka tsira. Fa yaqulu lahu, sai ya ce mar man anta, to waye kai kuma? Fa wajhuka wajhul ladhi yaji'u bil khairi, ga fuskarka dai tayi kama da fuskar mai zuwa da alkhairi. Fa yaqulu, sai mutum ya ce masa, ana amaluka salihu, ni ne aikinka na kwarai da kai tayi. Kai ne aikina na kwarai, ce ni ne aikinka na kwarai, ni ne abokin hiranka har zuwa tashin kiyama. To ashe aikin dan adam shi ne abokin hiransa bayan mutuwa shi har zuwa tashin kiyama. Fa yaqulu, sai ya daga hannu ya ce rabbi aqimi sa'a, rabbi aqimi sa'a, ya ubangiji ka sa tashin kiyama ta faru yanzu, ka sa ai tashin kiyama yanzu. Hatta arja ila ahli wa mali, saboda in koma in haɗu da matana da dukiyana, dan na san duka su ma za su tsira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ammal kafiru wal munafiku, amma kafiri da munafiki mala'ikun nan in sun zo, kaga dai tambayoyin guda hudu ba wuya ko, waye ubangijinka, meye addininka, meye matsayin Annabi Muhammad, sannan wani littafi ne, wato meye matsayin Qur'ani a wajenka. Amma wallahi in mutum munafiki ne ba zai iya bada amsa ba, wallahi haka kafiri ba zai iya bada amsa ba. Don haka ko ka zauna kana koyon la ina ma'anar la ba ma'ana, don mutum in munafiki ne ba zai iya bada amsa ba. Yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, sai Allah yace wa yudhillu Allahu adh-dhalimina, adh-dhalimai Allah yana batar da basirar su, ba su iya bada amsa. Waye ubangijinka mutum sai kama inda bai sani ba, to baka san ubangijinka ba, kina adiri ma dinuka ne addininka am la adiri ban sani ba. Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, shi ko Muhammadu fa me matsayin sa wajen ku? Sai to na dije mutane suna cewa wai ko annabin karshe ne abin da ya gashi abin, na je manta. Wa ma ilmuka la adiri, to fa yunadi munadin min as-sama'i, wani mai kira sai ya kira daga sama Allah da kansa. Allah zai ce an kazaba abdi, bawa na yayi ƙarya. Fafrishu lahu minan nar, don haka ku je wuta ku dauko mashi fida. Wa albisuhu minan nar, ku je wuta ku dauko masa suturan sawa. Waftahu lahu baban ila nar, ku bude masa kofa daga wuta. Fayatihi min harriha wa sumumiha, soyin wutan da zafin wutan ya rika zuwa masa. Shi dai bai shiga wutan ba, amma kuma akwai wata kofa daga wuta zuwa kabarinsa. Manzon Allah ya ce wa yadhiqu alaihi qabruhu, kabarinsa zai matse, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sai kashin hakarkarinsa sun sassaba. Allah ka tsare mu. Wa yatihi rajulun kabihul wajhi, shikenan wani mutum kuma sai ya taho masa, wannan mutum yana da mummunin fuska, kabihul thiyabi, mummunan sutura, muntinun rihi, yana doyi yana wari. Fa yaqulu, wannan mutum yana zuwa sai ya ce masa abshir bil ladhi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, albishirinka da abin da zai bata ranka, wannan ita ce ranar da aka yi ta dama. An ce in ka ki ba za ka ki gani ba, to ga ranan ganin. Fa yaqulu, sai ce man anta, waye kai? Fa wajhuka alladhi yaji'u bishar, ga fuskanka irin ta wanda ke zuwa da sharri. Fa yaqulu, sai ce masa ana amaluka alkhabith, ni ne kazamin aikin da kai tai, kuma ni ne abokin hiranka har zuwa tashin kiyama. Fa yaqulu, sai ce rabbi la tuqim sa'a, ya ubangiji karkata da kiyama, dan na tabbata in aka yi tashin kiyama masifa za ta fi haka. Ya Allah kar ayi tashin kiyama, ya Allah kar ayi tashin kiyama. Subhanallah. Akwai wata riwaya da take cikin musnad na Imam Ahmad da sahih Abi Hatim, riwayar Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin kwarai lokacin da munkar da nakir suke zuwa mar, sallah da yake yi za ta yi maza-maza kafin mala'ikun su taho, sai ta zo ta tsare daidai kansa. Takunu salatu inda ra'atihi, sallar sa ta rikida sai ta zama wata halitta ta zo daidai kansa, sai ta kwanta. As-siyamu bi yaminihi, azumin sa sai ya zo damansa. Az-zakatu shimalahu, sannan zakkan da ya ta bayarwa sai ta zo hagun shi. Sannan sadaka da ya ta yi, sada zumunci, alheri da ya dinga yi, taimakawa mutane da aiki da sada zumunci da sauransu, su kuma sai su zo daidai kafansa. Kaga kenan gefen su hudun nan gaba daya an kare shi, an yi garkuwa. Mala'iku munkar da nakir suna zuwa, za su fara zuwa ta kanshi, za su zo su zaunar da shi, kamar yadda ya faɗa mana cikin wancan hadisi dake cikin littafin Bukhari da Muslim. Fa atahu malakani fa yuqidanahu, mala'ikun na zuwa, ku buɗa mun zan wuce. Sai ce ma kibali madkhalun, ai babu hanya, ni nan na riga na tare, in ji sallah ta daidai kansa, sallah ta tsare, mala'ikun ba za su iya isowa ba. Sai su je ta daman shi, ta damansa kuma zakana nan, ai abin nan, azumi na nan, azumi ya ce na riga na tare nan, babu hanya. Su koma ta hagu, shine zakka, zakka ta hana. Su komo ta kafansa, alherin da ya ta yi a duniya su ma su hana. Babu wata wato mashiga, bi ma'ana babu kofar da za su samu bare su iso ga wannan mutumin.
dole su tsaya daga nesa. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qabru imma hufratun min hufarin nari aw rawdatun min riyadil janna. Kabari ko dai ya kasance wuri ne dausayi na aljanna ko kuma ya kasance rami ne daga cikin ramukan wuta, ɗayan biyu ne babu na uku. Ko dai mutum yana gidan aljanna ko kuma mutum yana cikin wuta, Allah ka tsare mu. Babban wa'azi ga dan adam shine mutuwa. Don haka yasa malamai suke cewa ina ce mutum ya rika ziyartar makabarta, kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake umurtar musulmai a rika ziyaran kabari, domin yana tunawa mutum mutuwa, yana tuna maka makomarka. Mutum na tarihin wani tabi'i da ake kiransa Ar-Rabi'u bin Husayn, tabi'i wanda ya zamani da su Abdullahi bin Mas'ud, Allah ya kara masa yarda. Abdullahi bin Mas'ud wata rana yake ce masa, law ra'aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka, baka yi zamani da manzon Allah ba, amma da annabi ya ganka na tabbata da zai so ka. Wa ma ra'aituka illa zakartul mukhbitina, duk sa'ilin da na ganka sai in tuna masu tsoron Allah masu tawali'u. Shi wannan mutum mun taɓa bayyana tarihinsa saboda ya tuna mutuwa, ya tona kabari a gidansa, a bayan ɗakin shi ya tona kabari, kuma ya yanka likafani a kullum dare kafin ya je kwanta a kan gadon shi, sai ya ɗauko likafanin nan ya taho ya nannaɗa sai ya kwanta cikin kabarin. Duk dare kafin ya je ya kwanta a kan gado sai ya zo ya kwanta cikin kabarin. Ar-Rabi'u bin Husayn ya mutu hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 91, lokacin Imamu Malik duk bai fi shekara 7 da haihuwa ba. Mutuwar Rabi'u bin Husayn, idan ya kwanta a cikin kabari sai ya ce, ya nafsu, ya ke raina, hazihi hufratun, kin ga wannan rami, haza kaburki, kabarinki kenan, wa haza lahaduki, fa ma za a adatti li zalika biki, wa ma za a adatti li tilka zulma, wani irin tanaji kika yi makanki domin wannan matsi da zaki samu a kiyama, wani irin shiri kika yi domin samu irin domin fuskantar duhun da zaki taras a cikin kabari. Sai ya makansa wannan tambaya, sannan sai ya fito ya warware likafanin. In ya fito ya zauna bakin kabarin sai ya ce, to ya Rabi'u qadru ji'ta fa'amal, yanzu dai ka shiga har ka fito ko, to ka kama aiki, domin akwai ranar da sa ka za a yi ba kai za ka shiga da kanka ba, kuma ba fita. Subhanallah, Allah ka samu cika da imani. Don haka Allah madaukaki ya ce, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, bi ma'ana gasa na tara dukiya ya shagaltar da ku sai da kuka ziyarci kaburbura, sai ga ku cikin kabari. Idan ka samu kanka cikin kabari da ka tara miliyan 100, shin naira ɗaya zai amfane ka? Sai dai amfani masu rai. Naira guda cikin miliyoyi da ka tara ba su amfana ka, ka bar wa magada, ka bar wa mata da ƴaƴa, matanka kuma za su yi aure ko, ƴaƴanka kuma su yi shagalinsu. Ba a tunawa da baba, shi baba ya gatarsa an masa likafani, an tona rami an binne shi, da za ka yi kwana uku ba a binne ka ba, ƴaƴan sun sai wani cikinsu ya fara mita cewa ai babanmu ya fara doyi. Kwana uku wasu za su bar unguwan, sai wannan unguwan ba zama ko. To abu na tara dangane da tambayoyi cikin kabari, wanda ke aqida ne na ahlus sunna tilas mu yi imani da shi, wato shi ne da ake cewa waɗannan mala’iku guda biyu, munkar da nakir, suna da guduma, guduman kuma na ƙarfe. Wannan gaskiya ne, ya zo cikin hadisi da ke riwayar Anas bin Malik, hadisin littafin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yadribanahu, za su daki mutum, za su daki kafiri da munafiki, su waɗannan mala’iku guda biyu, bimitraqin, da wata guduma, min hadidin, gudumar kuma ta ƙarfe. A ina za su daki mutumin? Bainal uzunaini, tsakanin kunnuwansa biyu. Mutum in kana son wato ka yi kisa, to ka daki, ka yi duka daidai gindin kunne. Duk wanda aka dake shi gindin kunne, to da wuya ya rayu. To wurin da mala'ikun suke duka kenan, dukan kafiri da kuma munafiki, Allah ta tsare mu. Fa yasihu sayhatan, manzon Allah yace zai yi wani ihu
yasma'uha man alaiha, duk halittan da take duniyan nan tana jin ihun gaira sakalaini in banda aljani da dan adam. Duk wata halitta tana jin ihun da mutum zai, sai dai mutum kawai da aljani. Hadisin da cikin littafin Bukhari da Muslim kuma gaskiya ne. Babu wani summun hukumun da za a turo, kazan suna faɗa akwai wani summun hukumun da zai taho ya dinga dukan mutum cikin kabari. Su waɗannan mala'ikun munkar da nakir su ne masu duka, idan suka yi tambayoyi mutum bai ba da amsa ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin wani hadisi shi ma muttafaqun alaihi, yana cewa laula Allah tadafanu, in ba dan gudun ba za ku binne gawa ba, la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri ma asma'u, da na roki Allah ya jiyar da ku azaban kabari irin abinda nake ji. Wato shi annabi yana jin azaban kabari, yana ji da kunnansa azaban da ake wa mutane cikin kabari, amma mu ba ma ji. Shine annabi yake ce masa sahabbai, in ba dan tsoron, in na roki Allah ya sa kun ji ba za ku sake binne mutum ba, ba dan tsoron wannan ba, da na roki Allah ya sa ku ji irin kukan da mamata suke a cikin kabari. Subhanallah, Allah ka sa mu cika da imani. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya da ke cikin littafin Bukhari da Muslim yana cewa law ta'lamuna ma a'lamu, da kun san irin abin da nake sani, da kun san irin abin da nake sani ya ku yan adam, labakaitum kaseeran, da kun yi kuka mai yawa, wala dhahiktum qalilan, kuma da dariyar ku kadan ce, wala kharajtum ila su'udati, da kun fita dazuka ba ku iya zama cikin gida, tad'aruna ila Allah, kuna kururuwa ku haukan duwatsu, la tadruna tanjuna am la tanjuna, saboda ba ku sani ba shin za ku tsira a kabari ko ba za ku tsira ba. Da kun san abin da nake sani, wallahi manzon Allah ya ce walamma saga lakum ta'am, abinci in kun ci ba ku iya haɗe shi, wala sharabu, haka nan ruwa in kun kurba wallahi ba ku iya haɗewa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Riwayar Abu Dharr al-Ghifari da Anas Abu Darda da kuma Abu Huraira. Da mun san irin abin da manzon Allah ya sani, manzon Allah ya ce dariyarmu da kadan ce, kukanmu ko da yayi yawa, da ba mu iya zama gida, ba ma iya hawa abin hawa, manzon Allah ya ce ba mu iya ɗanɗana abinci ko wani abin sha, da za mu fita kan duwatsu a daji muna ta ihu, muna kururuwa muna neman Allah maɗaukaki ya tsere da mu. Shine Umar yake cewa law kana li tila'ul ardi zahaban, da Allah zai bani yawan duniyan nan, a ce duniyan nan za a maida ita zinare a bani, lafsadaitu bihi min haulin mutsali, da azan ɗauka in bawa Allah ranar tashin kiyama, in ce Allah ka kare ni daga fitina ta kabari da kuma fitina ta ranar tashin kiyama. Komai ka mallaka, in mutum bai tashi kabari da imani ba, yayi aikin banza. Allah shi samu cika da imani. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake umurtan mu dinga addu'a Allah ya kare mu daga azaban kabari duk sallar da muka yi. Ka duba littafin Bukhari kitabul janaiz da littafin Muslim hadisin Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tashahhada ahadukum, duk sa'ilin da ɗayan ku yayi tahiyya a sallah, kafin yayi sallama, falyasta'iz billahi min arba'in, to mutum ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu. In kai sallah, kai tahiyya, kafin kai sallama ka nemi tsarin Allah daga abu hudu, in ji manzon Allah. Hadisin na cikin littafin Bukhari da Muslim. Yaqulu, mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk sa'ilin da muka yi sallah mu nemi tsarin Allah daga sharrin abu hudu din nan, azabar jahannama, azaban kabari, fitinan duniya da ta lahira, da kuma fitinan dajjal. Hadisi ya tabbata cewa shi kansa annabi kana yad'u bihi fi tashahhudihi, duk sa'ilin da ya yi tahiyya kafin ya yi sallama sai ya yi waɗannan addu'o'i. Duk sa'ilin da ya yi sallah kafin ya yi sallama sai ya yi waɗannan addu'o'i. Don haka malamai suke cewa ita wannan addu'a ba wai sai sallar farilla ake yin ta ba, ko sallar nafila kai kokari kai wannan addu'a. Allah ya kare ka daga azabar jahannama,
Allah ya kare ka daga azaban kabari, Allah ya kare ka daga fitinar rayuwa da ta mutuwa, Allah ya kare ka daga fitinan dujjal. Kamar littafin Muslim hadisi yazo aka ce kana yu'allimuhu sahabata radiyallahu anhum, manzon Allah yana koyar da sahabbai wannan addu'an, kama yu'allimuhum surata min alquran, kamar yadda manzon Allah yake koyar da su sura na qur'ani. Annabi yana bada muhimmanci wajen karantar da sahabbai wannan addu'a, kamar yadda yake bada muhimmanci wajen karantar da su suran qur'ani. Mu rika roƙon Allah da'iman duk sallah kafin mu tashi, mu roki Allah ya kare mu daga azaban kabari domin baka sani ba. Shin zaka kai gobe ko ba zaka kai ba? Tayu wannan sallah ita ce sallar ka ta ƙarshe. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana idan muka yi sallah, idan muka tsaya sallah, to mu rika tunani cewa wannan sallar ita ce ta ƙarshe. Babu mamaki ba za mu sake samun wata damar yin wata sallah ba. Don haka mu yi wannan sallah da kyau, mu inganta ta, mu aminta ta, da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu tsira a sanadinta. Kuma duk sa'ilin da muka yi sallah, kafin mu yi sallama, mu roki Allah madaukaki ya kare mu daga sharri, dujjal, ya kare mu daga sharri na rayuwa da ta mutuwa, ya kare mu daga azaban kabari, ya kare mu daga azabar jahannama. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu gane. Za mu dakata haka gobe, ma karanta wannan sura. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين اكوي سنه
السلام عليكم دان الله انا سو يان وا سرين ذا زمان دا ان انا امس تنبوي سي ان يا ادوا كوا يا تاشي تي تنبيه انا فرقو شي ني تنبيهن دا موكا فارا جيا ينا تشوا ان حكمت متومن دا يكي سير دا كيدا كو كوما فيلي ا تسكيان متومي غا وندا با متومي با ا ايرين حالين دا موكي تشكي يانزو.
To kuma wani hali muke ciki, bai kamata mutum ya saida gida ba tare da ya tuntuni makwabta ba. Wannan wata ka'ida ce ta ciniki wadda dole ne musulmai su santa. In kana da gida ko kana da fili kana son sayarwa, kafin ka sayar ma wani dole sai ka tuntuni makwabtanka, domin ta yiwu ka kawo musu makwabcin banza, mutumin da ba za su ji daɗin zama da shi ba. Ka fara tuntuɓar su, ina so zan sai da gida, za ku saya? A'a, shikenan sai ka sayar. To kaga in musulman kirki ne zai sai da gida, ai za su yi ƙoƙarin saya, maimakon a ce wani wanda ba musulmi ba zai saya. Amma in musu saya ba wanda ba musulmi ba zai saya, kuma shari'a ba ta hana ba, ko wannan sakensu ne. Na'am,
wannan yana cewa assalamu alaikum, na ji wai an ce mala'ikan mutuwa baya da suna a akidan sunna kamar Azrailu, haka ne malam?
A hakika akwai mala'iku da sunayensu sun zo cikin hadisai ingantattu, kamar mala'ika Jibrilu, kamar Mika'ilu, kamar Munkar da muka faɗa, kamar Nakir. Akwai mala'iku waɗanda sunayensu sun fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Azrailu ko Azrailu? Azrailu shine mai daukar rai. Wannan sunansa bata fito daga wani hadisi sahihi ba, saboda haka yarda da cewa sunansa ne wasu malamai ke ganin kuskure ne, domin baka yarda da wata magana. Kaga wani abu ne wanda yake ilimi na gaibi. Wa yake karantar da mu ilimi na gaibi? Shine manzon Allah. Shi ya gaya mana mala'ika Jibrilu akwai shi, muka yarda. Kuma ga sunansa Mika'ilu akwai shi, ga sunansa Israfilu ga sunansa, amma Azrailu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bane fada, ko an samu hadisi bai inganta ba. Don haka suke ganin yarda da cewa sunansa kenan wannan kuskure ne. Kuma masu daukar rai suna da yawa, ko masu daukar rai suna da yawa, don haka ba shi dai bane. Na'am,
wannan yana cewa malam kai bayani cewa sayyidina Abubakar ne kawai ba da aiwa shi taji ba. To ya maganan wayannan mutane 70,000 da Annabi magana har uka ke tashi ta sa shi a ciki?
Hada su insha Allah, hada su.
Sannan kuma kenan za a yi wa manzon Allah hisabi, inda shi kadai ne ba za a yi wa hisabi ba ke yau ba?
Hai kwarai, ko za a tambayi annabawa ba? Ayar Qur'ani ce ta gaya mana ba? Allah zai tambayi annabawa kuma zai tambaye mu. to da haka za a musu hisabi.
Sannan ko mun fahimta yana son ƙarin bayani game da kace kuma sayyidina Umar za a fara yawa hisabi.
Haka hadisin ya nuna sayyidina Umar za a fara mai hisabi, annabawa za a musu tambayoyi, sannan sayyidina Abubakar ba za a masa hisabi ba. Mutum 70,000 din nan da suka zo cikin hadisi ba za a musu hisabi ba. Cewa za a yi wa annabi hisabi ba a yi wa sayyidina Abubakar ba, wannan bai nuna wani abu ba. Tambaya ce Allah zai yi wa annabawa illa iyaka. Sannan akwai munakasha na hisabi, kamar da annabi ke cewa mannu kishan hisaba, ko duk wanda aka tuhume shi a filin hisabi to wannan yana halaka. To ko hisabin yadda Allah ya bayyana mana cikin Qur'ani ya ce wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ashe akwai hisabi yasirun, akwai hisabi asirun, ko don haka da aka ce za a yi wa annabawa tambaya, wannan bai nuna kaskanci gare su ba. Da aka ce ba a tambayan wasu mutane 70,000 da kuma sayyidina Abubakar da sauransu, bai nuna darajar su fiye da na annabawa. Allah yakan kebe wani ya bashi kyauta da bai ba ma annabi ba, ko ya ba ma annabi kyautan da bai ba ma wasu annabawa ba. Masalan Allah madaukakin sarki ya ba ma annabi Musa littafin At-Taura, At-Taura din nan Allah da kansa ya rubuta da hannunsa, Qur'ani kuma Allah bai rubuta shi da hannunsa ba. Kasancewan At-Taura Allah ya rubuta da hannunsa, shin yana nuna At-Taura ta fi Qur'ani? Yawa wannan wata daraja ce, maziyya ce, Allah ya keɓe At-Taura da ita, sannan Qur'ani kuma da nashi falala ɗin. Saboda haka Allah yana iya ba mu mutum wata daraja ko wata falala, amma ba ta nuna cewa samu ɗaukaka sama da annabi. Allah ya samu gani.
Wannan ya ce ana gafarta malam, ka yi maganar zikiri sai ka ce na sunna, to yaya ake zikirin sunna ko kuma yaya ake?
Gaskiya ne, zikirin sunna shi ne zikiri wanda ya ɗauki siffa na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Zikiri zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taruwa a kewaye kyalle ko a dinga dukan kirji ana kiɗan bandiri. Ko kun taɓa ji sahabban annabi sun yi? To shi ne abinda duk annabi bai yi ba sahabbansa ba su yi ba, ya zama bid'a ko? Abinda annabi ya yi da sahabbansa shi ne sunna. Saboda haka zikiri in ka duba hadisi kaga yadda annabi ya yi zikirinsa, sahabbai suka yi nasu, wannan shi ne zikiri na sunna. Duk kuma zikirin da ya saba wannan ba zikiri na sunna ba ne, ya zama zikiri na bid'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zikiri, sahabbai sun yi zikiri. Bayan sallar asubahi ana zama mutum ya yi ta wasu nau'uka na zikiri waɗanda hadisai sun yi mana bayani, kuma akwai littafai da aka rubuta musamman akan zikirin safe da yamma. Ana son musulmi ya yi kul huwa kafa uku, falaki kafa uku, nasi kafa uku, ya karanta ayatul kursi ga zikirori nan da dama. Amma kuma ba a ce ku haɗu kuna yi ba, ka zauna kai kai kaɗai baka damu kowa ba, kana yin sa kana motsa bakinka baka ɗaga murya ba. Wannan ya samo asali daga manzon Allah. Amma ya haɗu an kewaye kyalle ana yi, shi kuma fa kaga bai samu asali daga manzon Allah ba. Don haka in nace abu sunna, ina nufin wanda ya dace da karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata mu je mu tambaye malamai, abu ne mai yawa.
Wannan yana cewa na kasance da gidan sarauta kuma ina da mata hudu. Akwai matan da take so na wato baiwa ta ce, to malam zan iya kara ta bisa ga mata na uku ko a'a?
Idan bai wasa ce zai iya.
To wannan yana tambaya ne, ya ce mafi yawancin musulmai yan boko suka rubuta date, kamar misali a ce shekara ta 2001 AD after date, wanda ya kamata su rubuta CE. To malam ne ya hukunci wanda yake rubuta wannan AD din bayan ya san abin da ake nufi da AD?
To me AD? After date. Ba after date bane. Ina musu kwarai. Ni ba dan boko bane, amma ina so a nemi yan boko. Me AD? Ba after date bane. Yanzu babu dan boko nan? After date ne? Me? Adama? Ɗan jarida gaci Adama? AD, me AD? Wa zai iya sani, wa zai iya gaya mana? It's a Latin word. Ba. Aha, kun gari ya tabbata ba after date ba ne. Ya ce na yi gaskiya. Sau da ka shi mai tambayan ma bai san abin da ake yi ba. AD ba after date ba ne, kuma don mutum ya rubuta kwanan watan abin nan, hijira ta miladiya bai yi laifi ba, saboda mu mun yarda da Annabi Isa. Ko? Mun yarda da Annabi Isa. Illa iyaka kada ka manta hijira. Ka ringa amfani da hijira kamar da kake amfani da miladiya. Illa iyaka. Na.
Wannan yana tambaya cewa malam idan sannan nan ya ce daidai da ranar Arafa, shin yaushe ya dace a yi sannan nan ya da kuma yaya hukuncin azumin Arafa kenan?
Wannan yana buƙatar muhadara mai girma. Idan sallar idi ta zo daidai da ranar Arafa, shin za a yi sallan nan ranar Arafa ko? Ko za a bari a yi amfani da ganin watan Saudiya? Wannan yana buƙatar muhadara ƙwarai, domin ya sa ruɗani ga jama'a da yawa. Kuma Allah ya sa mu samu dama yi muhadara. Ba na so in taɓa abin da ba zan ƙarasa shi ba. Amma haƙiƙa na yi, ba don abin ya mana zafi ƙwarai, duk inda musulmi yake hankalinsa yana tashi idan irin wani abu ya auku. Akwai waɗanda ma ke kai ga kafirta wasu. Sun yi sallah ran kaza, sun yi sallah ran kaza, wannan na kafirta wannan, wannan na kafirta wannan. To wannan ya samu na yi research mai durfin gaske, wanda har ta kai ga Rabi'atul Alam, sai da na samo bayanansu da malaman suna masu yawan gaske. Amma in Allah ya nufa wani lokaci za a samu ansa a kai. Kafin dai babban sallah na insha Allah za mu yi muhadara. Allah ya samu dai.
Wannan yana cewa yaya matsayin fina-finan Hausa a musulunci? Shin mutum yana iya ya zauna da ya gani har da yaransa don an ce ita ma tana karantarwa?
Ita ma tana karantarwa. To ni a irin wannan abubuwa yana da kyau mu yi la'akari, wato kafin mu hana mutane abu ya kamata mu canza musu da wani. Shi kalle-kalle ire-iren waɗannan abubuwa ba su da kyau, amma abu ya zama annoba ya bi duniya. Har gidan malamai akwai kasusukan Hausa. To idan ka ce haramun ne kada ku kalla, fada an shaji ai, ba zai hana ba. Yayanka ma ya su gudu su shiga gidan makwabta su kalla. To a maimakon haka sai ka yi kokari ka samo su kasusukan da za su ɗauki hankalin iyalin naka, wanda dan ta'addin da ke kasa din ya dan gaza ta'addin da za su sa abin nan da zai same su sun kalli kaman western movies da sauransu. Bisa ga wannan hujja sai a duba hatta cikin kasusukan Hausan waɗanda ta'adin nasu yake da sauki, maimakon haramta shi gaba ɗaya. Allah ya sa dai jama'a su fahimci manufata.
Tambaya ta ƙarshe shi ne, yana cewa malam lalle mun yi imani cewa cikin watan Ramadan ana ɗaure shekanu, to sai ga mahaukata da sauran marasa lafiya da ke fama da rashin lafiyan shafan aljanu, don Allah malam ka mana cikakken bayani game da wannan matsala.
A shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya ce duk shedanun ba ne, ya ce fala yablugu ila haythu yablugu, ba su iya isa inda da suke isa. A shi suna dan isa wani gu, don haka ba a rasa samun tabagu da marasa hankali. Ba kowane shedani ne ake daure shi ba, amma in ka lura mutane suna samun shiriya a cikin watan azumi fiye da kowane lokaci. Za ga mutumin da tsawon shekara bai sallah ya zo masallaci da shi ake sallah, wanda bai san ya je wa'azi ba da shi ake zuwa tafsiri, sauran wanda rahama ta Ubangiji tana sauka. Kaga ya nuna shedanun da yawa dai an daddaure su, amma akwai tsageru cikin shedanu. Saboda haka za ka ga wani ma duk da hakan baya azumin, baya sallan ko musulmi ne. to kaga wannan shedanin nasa kangarare ne ko Allah ya samu da shi addu'a ne gaskiya da yawa mun yi azumin bare da su bana ba su dare sarai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya gafarta mu gabatun mu Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'zirana وتعلم حوائجنا فاطنا رسولنا وتعلم ما في انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين